To jama'a sashin Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niya muryar Arewa a Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar talata 21 ga watan Nuwamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran.
Shugaban kasar Zimbabwe Robert Mugabe yayi kunnan kashi da wa'adin da jam'iyyarsa mai mulki ta bashi ne sauka daga kan mulki kafin tsakiyar ranar jiya ta Litinin. Amurka ta sake mayar da Koriya ta Arewa cikin jerin kasashen da ke taimakawa 'yan ta'adda a duniya bayan da aka cire kasar tsawon shekaru 10. Wata badaƙarar cin hanci da rashawa da aka kitsa a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York wadda kuma ta bazu zuwa wasu nahiyoyi.
To kani labarin kenan. Me yasa ake uzuri ma bangaren zartaswa idan yake aiwatar da umurnin kotu saboda tsaro ga wani mahalarcin taron alƙalai a Abuja?
Sashi na 14 sashi sashi na 2 na tsarin mulkin Najeriya ya ce kashin bayan kafuwar kowace gwamnati shine tsaro da tabbatar da zaman lafiya a ƙasa.
To ko me yasa ita kuma kungiyar mata ta ƙasa da ƙasa ke ganin tun daga gida ake shuka zaman lafiya a gari?
Idan aka samu zaman lafiya da kyakkyawan tarbiyya da kyakkyawan fahimta tun daga gida to zai shafi duka al'umma.
Za kuma a ji cewa jihar Nasarawa ta ce ba za ta kafa irin dokar kiwon nan da aka kafa a sauran jihohin da ke makwabtaka da ita ba. Kamar kowace ranar talata, Aliyu Mustapha Sokoto na tafa da shirin aka mai wuya. Inda a yau za a ji ci gaba da bugawar da ake yi kan tsarin zaben da za a yi a Niger. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban kasar Zimbabwe Robert Mugabe yayi kunnan kashi da wa'adin da jam'iyyarsa mai mulki ta bashi ne sauka daga kan mulki kafin tsakiyar ranar jiya Litinin. A yau Talata ne ake saran majalisar kasar za ta fara yunkurin tsige shi, amma yunkurin na iya daukar lokaci mai tsawo da sarkakiya ko kuma ya zamanto bai tasiri ba. Lobmo Madhuku malami ne da ke koyar da fannin shari'a a jami'ar Zimbabwe ya ce daukar matakin korar shugaban zai iya zamantowa abu mai wahalar gaske saboda ba wai kawai majalisa ta kada kuri'ar amincewa bane kadai.
When we say an impeachment in the Zimbabwean context, it actually means a trial.
Yace idan muka ce tsige shugaba a tsarin kasar Zimbabwe hakan yana nufin yin shari'a. Kana zargin shugaban kasa da aikata wani laifi kuma kana son a yi masa shari'a akai? Idan aka same shi da laifi abinda ake zargin sa da yi to za a iya sallama sa daga bakin aiki na shugabancin kasa, sai dai ba za ka iya yin hakan ba a rana ɗaya ba, yana daukar watanni kafin akai ga tsige shugaban. Kundin tsarin mulkin kasar Zimbabwe ya shimfida wasu sharuɗa hudu da za a iya tsige shugaban kasa a kansu, waɗanda suka hada ta kuskure mai girma da rashin biyayya da rashin aiki da kundin tsarin mulkin kasa da kuma gaza yin aiki a matsayin shugaban kasa saboda matsalar nakasa ko gushewar hankali.
Amurka ta sake mayar da Koriya ta Arewa cikin jerin kasashen da ke taimakawa 'yan ta'adda a duniya bayan da aka jingine hakan na wani ɗan lokaci kamar shekaru 10, yunkurin da ka iya saka kasar cikin ƙarin matsin lamba ta kuɗi da diplomasiya. Kamata ya yi a ce hakan ya faru tun shekarun baya a cewar shugaban Amurka Donald Trump jiya Litini daga fadar White House yana mai kiran Koriya ta Arewa a matsayin mai tsarin mulkin da ke cike da kisan kai. A yau Talata ne baitulmalin Amurka a hukumance zai sanar da wannan kuduri da kuma jerin takunkuman da zai biyo baya ga Koriya ta Arewa a cewar Trump. Sauran kasashen da ke cikin jerin kasashen da ke taimakawa ta'addanci su ne Iran da Sudan da kuma Syria.
To ana shan labarin duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. wata badakallacin hanci da rashawa da aka kitsa a zauren majalisar dinkin duniya dake birnin New York wadda kuma tabbazu zuwa wasu nahiyoyi. Chiping Patrick Ho dan asalin kasar China da Sheikh Gadio tsohon ministan harkokin wajen Senegal su ne suka kitsa baiwa wasu manyan jami'an Afirka cin hanci domin samarwa wani kamfanin makamashi na Shanghai damar gudanar da kasuwanci. Waɗanda suka auna ya hada da Idris Deby shugaban kasar Chad mai arzikin man fetur da kuma Sam Kutesa ministan harkokin wajen Uganda wanda kuma ya taba rike mukamin shugaban taron majalisar dinkin duniya na shekara ta 2014 zuwa shekara ta 2015. A ranar Asabar aka kama Patrick Ho aka kuma gurfanar da shi a gaban alkali a jiya Litinin a cewar wata sanarwa da ma'aikatar shari'a ta fitar a jiya Litinin. Shi kuma Gadio wanda ya taba rike mukamin ministan harkokin waje na Senegal daga shekara ta 2002 zuwa shekara ta 2009 an cafke shi ranar Juma'a a birnin New York aka kuma gurfanar da shi a gaban kotu ranar Asabar. Yanzu haka dai dukkanin su suna tsare.
Bayan kwashe shekaru masu yawa ana kare ƴan kasar Haiti daga mayar da su kasar su yayin da Haiti ke ci gaba da farfadowa daga mummunar girgizar kasar da ta afka mata a shekara ta 2010. Dubban ƴan Haiti za su rasa kariyar wucin gadin da ta kare su. Kariya ko kuma matsayin wucin gadin da ake baiwa ƴan gudun hijirar da suka cancanta da ake kira TPS a taƙaice za ta daina aiki ga akalla ƴan kasar Haiti 50,000 da ke zaune suna aiki a nan Amurka. A lokacin da suke ba da wannan sanarwar, jami'an sun ce yanayin kariyar wucin gadin wadda aka tanada dalilin girgizar kasar da ta afkawa Haiti a shekara ta 2010 yanzu ya kau, amma masu raji na ikirarin cewar kasar ta Haiti ba za ta iya daukar nauyin mutanen da za a mayar da su ba bayan shekaru 7 da faruwar girgizar kasa mai nauyin maki 7 wadda ta haddasa asarar biliyoyin daloli ta kuma yi sanadiyar rasa rayukan mutane 300,000 da raunata wasu kimanin miliyan 1,500,000 adadin da ke zama daidai da yawan mutanen da suka rasa muhallansu.
Daga ƙarshe gidan talabijin na CBS a nan Amurka ya dakatar da wani ma'aikacinsa mai suna Charlie Rose bayan da jaridar The Washington Post ta fitar da rahoton wasu mata 8 sun zarge shi da neman yin lalata da su ba tare da san ransu ba. Shi ma gidan talabijin na PBS da gidan talabijin ɗin Bloomberg su ma sun soke yayata shirin hira da Charles Ross da yake gabatarwa. Ross dai shi ne yake gabatar da shirin gidan talabijin na CBS mai suna This Morning. Yana kuma haɗa rahoto a shirin 60 Minutes. Yana ɗaya daga cikin manyan 'yan jaridun da ake ji da su kuma ake mutuntawa a nan Amurka.
To, labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. An yi wani babban taron manyan alkalai a Abuja, Najeriya. A jawabinsa, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya buƙaci a kullo da hanyoyin hanzarta shari'a. Hassan Maina kaina gare ka.
Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce samamen da aka kai gidajen wasu alkalai aka cafke su kana aka gurfanar da su gaban kuliya a kwanakin baya. Ba wai an yi hakan da nufin cin mutunci ba ne.
Let me again assure the judicial community this action taken by exec.
Bari in sake tabbatarwa ɓangaren shari'a cewar wancan mataki da muka ɗauka ba yana nufin mun yi kutse ne cikin ikon majalisar shari'a ta ƙasa ba ko kuma cin mutunci da ƙasƙantar da alƙalan kamar yadda wasu kafafen yaɗa labarai suka yi ta yamu irin hakan. Shugaba Muhammadu Buhari ya kuma nemi alƙalan da su bullo da tsare-tsaren da zai kai ga gaggauta yanke hukunci.
Last month I wrote to all state governors.
Ko a watan jiya sai da rubutawa daukacin gwamnatin jihohin Najeriya wasu inda na neme su da su kai ziyara gidajen fursuna tare da rakiyar chief jojin jihohin su kuma a sake bayan alin da a halin yanzu ake tsare da su ba su ji ba ba su gani ba.
Unnecessarily detained without due process.
Koyaya masana shari'a ke kallon alaka tsakanin ɓangaren zartar zuwa da na shari'a a ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari? Tambayar kenan da na yi wa lauyan tsarin mulki barista Dr. Mai Nasara Kogo Ibrahim.
Alƙalai suna ganin ai ba daidai ba ne yadda ake bincike har ake faɗowa ta ɓangaren abin da ya shafi ɓangaren alƙalanci musamman kwanan baya tun da aka yi abu da ya shafi alƙalai. bangaren su kuma zartarwa su kuma suna da nasu laifi saboda kamar misali kwanan nan akwai bukata da hukumar EFCC ta yi na cewa hukumar DSS ta saki waɗansu jami'an ta tame ka su domin a bincika wanda ba a samu wannan ba. Bayan nan kuma a wasu lokuta za ka ga kotu ta ba da hukunci na cewa a saki wane ko kuma a kawo wane ko kuma a yi wannan, ko da yake wannan yana da nashi. Domin me sashi na 14 sakin sashi na 2 na tsarin mulkin Najeriya ya ce kashin bayan kafuwar kowace gwamnati shine tsaro da tabbatar da zaman lafiya a ƙasa. To saboda haka idan kawo su gaban kuliya ko kuma sakin su kamar yadda kotu ta nema, zai kawo targade ko kuma karaya ga tsarin tsaron ƙasa. Wannan yana iya zama dalili.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Alaikum, kuma a gaida Hassan, har yanzu muna Abuja inda kungiyar wanzar da zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa ta mata ta yi taro a Abuja, tare kuma da shan alwashin koyar da zaman lafiya a wasu ta wasu sabbin hanyoyi. Madina Dauda, gare ki.
Nafisa Nuhu Babajo ita ce ta wakilci Amina na Madisambo a wajen taron.
Hon wato zaman lafiya da gida yake farawa. Kamar yadda nace idan aka samu zaman lafiya da kyakkyawan tarbiyya da kyakkyawan fahimta tun daga gida to zai shafi duka al'umma. Wani ma inda a mishi tarbiyya da gida ba zai zo ya zama barawo ba ko ya zo ya sha kwaya ko ya mai daga gida ake samun matsala.
A cikin manya kuma kwararru dake shugabantan kungiyar akwai Dr. Ayya Bashu Aibu.
Ko da yake mun san maza su ne kawunan gida, amma matan su ne wuyan. Inda suka juya kai nan kai zai juya. Idan mata bata tayar ma mijinta da hankali ba, bata dinga tsayawa tana tambayan shi komai komai komai, mai gida a kawo wannan, mai gida a kawo wancan, kiga ko da yaushe hankalin mai gida yana kwanci. ƴaƴa ba za su tashi suna ganin mama da baba suna faɗa ba, kullun suna zage-zage. Su ma za su tashi su zama matasa masu son zaman lafiya. So duk wannan tashin hankali harkan bama-bamai shaye-shaye duk zai ragu.
Ita kuwa Hajiya Rabi Abdullahi Bincan ita ce shugaban tsara ayyukan kungiyar. Ta yi tsokaci akan matakin da kungiyar za ta ɗauka nan gaba.
Garin da magaza ɗin nan mun ji labarinsu dama. Suna zaman lafiya da juna, suna taruwa su yi magana ma juna, su tattauna abin da suke son su yi a wannan ƙauye. To sai ya ba mu ƙwarin gwiwa. Zuwa nan gaba za mu nemi matasansu. To muka same su za mu yi iri ɗaya da su.
Yaya shugaban mata ta da magaza take kallon muhimmancin taron a gare ta?
Muhimmanci mu ba mu da rikici, ba mu da tashin hankali, an riga an faɗar kar mana zaman lafiya kuma mun yadda mun amince mun karba.
Ita ma Fatimatu Abdullahi wacce aka fi sani da malama tsohuwa ta halarci taron.
Alhamdulillahi naga abubuwa da yawa, nagode ma Allah. Gaskiya muna zaune lafiya da mu da duka yarurrukan da ke muke tare da su, muna girmama su, su ma suna ba mu girma.
Garin da magaza dai ana ce masa Mini Abuja. Bi ma'ana karamar birnin tarayya, saboda yadda al'umma suka fito daga wurare daban-daban kuma suna addinai daban-daban, ba a taba jin su suna wani tashin hankali ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina daga Abuja kuma bari mu kada jihar Nasarawa, inda gwamnatin jihar ta ce ba za ta kafa irin dokar kiwon da ake takaddama akanta a makwabtakan wato makwabtan jihohi ba. Zainab Babaji, gare ki.
Gwamnatin jihar Nasarawa ta ce ba ta da niyyar yin dokar hana kiwo a jihar. Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya bayyana hakan a zantawa ta da shi biyo bayan dokar hana kiwo da makwabciyar jihar sa ta Benue ta aiwatar, wanda ya janyo kwararowar makiyaya zuwa jihar ta Nasarawa.
Tunda akai wannan doka mutane suna cikin firkita, sai na kira babban taro na jami'an tsaro da sarakuna da kabilo daban-daban don mu tabbatar da ma mutane cewa a shirye muke mu ga fitan Fulani daga Benue zuwa Nasarawa zuwa Plato bai kawo mana wani damuwa ba. Muna ma mutane nasiha da faɗakarwa, duk wanda ya zo wuce-wuce in kuma wanda zai tsaya ne, mu ba mu da sha'awa, ba mu da niyya na yin wannan doka, sai dai mu sa dokoki irin wanda zai daidaita hankoron wurin kiwo da wurin noma, mu tabbatar da cewa duka burtalolin nan da ake bi ya zamana mutane ba su je su yi gonakin su a wurin ba, ba a yi gine-gine a wurin ba, kar makiyayi ya shiga gonan mutane inda zai kawo musu damuwa.
Da yake tsokaci kan furucin gwamnan, shugaban kungiyar Miyetti Allah Cattle Breeders reshen jihar Nasarawa Alhaji Muhammad Husaini ya ce za su ba gwamnati goyon baya wajen bankaɗo da duk wani makiyayi da aka kama da ɓarnata amfanin gonan manoma.
Abu bangaren mu duk wanda ya kuskura ya shiga wannan samu kama shi a hukunta shi manomi su daina tare burtunan sharu suna noma akan burtuna
shi ma shugaban matasan kabilar Tibi a jihar Nasarawa Peter Ahemba yace fahimtar juna tsakanin makiyaya da manoma zai taimaka kwarai wajen tabbatar da zaman lafiya
su manoma ma suna amfani da kasa su yi noman su haka ma makiyaya su ma da kasan suke amfani da shi don su yi kiwo ba za a iya samu a ce an hana noma ko an hana kiwo ba ya kamata mu fahimce juna idan lokacin da wani makiyaya ya samu ya shiga cikin noma ya kamata a samu sulhu a sasanta wannan shine zai kawo mana zaman lafiya
Zainab Babaji muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa Najeriya
a gai da Zainab to ana fatare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kafin mu ci gaba ga wannan sumun tabin
ce sai ne jihar Bindiga altashi ya shiga kafada na na dama na sa hannu na jirona sai na gaji ni shikenan sai na sake steer motor ko na fado kasa an harbe ni a taimake ni an harbe ni a taimake ni an harbe ni sai ga civil defense can kuma sai ga yan sanda daga nan na su ma kawai na sake tashi sai na gani a asibiti
to sai a bi mu a shirin hantsi dan jin cikakken bayani yanzu kan bari mu za ku da gefe guda Aliyu Mustafa Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba
saka mai wuya
ni a wanda za su doka su nuna ma ɗan kasar ga su suna son kasa shine suke Muhammad Hidayo gida President Muhammad Hidayo gida in suka yi haka sun nuna suna son kasar ga
ku kuna da milki kuna kun kama milki menene mutum guda yana can Paris zaman shi Faransa wai ya hana ku barci kasar
bai hana mu barci ba
jama'a barkanku da wannan lokaci kuma barkanku da zuwa ga shirin tsaka mai wuya
Alhaji Isma'ila Hatimu shine shugaban reshen PNDS tarayya a nan Yamai
tafiya da ra'ayi sako zuwa sako lungu zuwa lungu za a je ayi bita yanda tahiyar kasa take da ɗan adawa suke nan suna kulla sheri dare da rana a wannan tahiya ta wannan gwamnati a wayin mutane kai a gaya musu cewar abubuwan da suka faɗi duka ƙarya ce suna nan suna kulle-kulle suna tsammani ta fannin wannan kulle-kulle za su kada iko
a ra'ayin Grema Isaka na jam'iyyar Model Lumana ta 'yan adawa
in dai su sun tabbata da gami ta sai su to ba su yi meeting guda ba gani wannan kowa shi da kasa in kuma sun isa ko hudu mutanen shi a gani su yi meeting mai meeting in dai an ga gamewa da ita nan
to yau da muke zuwa kashi na kashi na muhawara da muka yi kwanaki muna ji tan cece kucin siyasa dake gudana tsakanin bangarorin magoya bayan gwamnatin kasar jamhuriyar Niger na jam'iyyar PNDS tarayya da kuma jam'iyyun adawa zamu ji ko akwai hanyar da su biyun suke tunanin su bi domin shawo kan abubuwan dake hana ruwa guduwa tsakanin su kuma ba magana zaure nan na CNDP ba wanda gwamnati tace tana so ta kirkiro domin a samu wurin da za a dinga zama tsakaninta da wakilan jam'iyyun adawa ana tattaunawa akan alƙiblar siyasa da kuma yadda ta nufa kuma musamman tuma ba zancen yadda za a gudanar da zaɓuɓɓuka masu zuwa ba to saboda haka bari in saki mai da ku yanzu ga Yusuf Abdullahi da ke jala gamar muhawarar da ake yi tsakanin Abdulmumin Usman na bangaren ita PNDS tarayya din da kuma Bana Ibrahim da ke wakiltar suyan adawa to Malam Yusuf bismillah
Malam Bana da yake lokaci yana hararen mu kan maganar shirye-shiryen da zaɓuɓɓukan da ke tafe yanzu da yake akwai har yanzu dai akwai rishin fahimtar juna ko kuma sabani tsakanin ku da bangaren masu milki ya kuke tunanin ko kuma ina makomar waɗannan zaɓukan a cikin wannan halin
kasan mafuta a cikin harkar da muke mafuta guda ne a hidda son rai cikin harkokin siyasa kuma a yi imani cewa mu duka bori
guda ne yake matsayi
Niger guda ne yau an yi zaɓuka wanda sun ka wuce an so ko ba a so ba kowa ya ga abin da ya afku kuma kowa ya ga ina abin ya kai kasan mu tunda yau dai da muke zance kasan mu wa ta koma baya bisa kamfanoni da yawa kenan ina zuwa demokrasi ina zuwa yau Abdulmumin yau ina tambayar da kai da Allah yau Niger din da muke tiki 2015 dauki ma 2015 shekaru biyu da sun ka wuce da na yau an gama su
ba menene ba mace
bambancin yau kaga kasan kusoshin demokradiya su bina akwai abin da ake ce ma legalite akwai wanda ake ce ma legitimacy. In kusa guda babu, to baka samu ko baka cin moral demokradiya. Yau cikin kasar da muke babu radda an ka tashi baka ji ba an ce maka akwai graft cikin wanga sector. Babu radda an ka tashi baka ji ba an ce maka an kashe wani yanki wani nan tilaberi difa babu. Yau babu wanda ke ce maka in ka tambaye shi ke ce maka alhamdulillah sai dai a ce alhamdulillah don a musulunci amma babu yau kasar mu to yau a mafuta guda a komo mu ba mu ce ba wanda kundin zabe da an kai da wani ne doka tace ba a iya taba dokokin zabe in ba duk rinj abun ga gungu da adakwai cikin kasa sun yarda.
To, nagode.
A kowa bisa kan wa'annan a yi seni wadda ba seni irin taku ba tun mutum 13 wanda ku kuke da mutum 7 ciki ku ce sauran suna da mutum 6 a ban
mutum. Ya yi seni ba ita ba.
Haka haka yi.
Madalmu ne ya maganar waɗannan zaɓukan da ke tafe idan aka yi la'akari da irin abubuwan da ke faruwa a fannin siyasa wacce hanya kuke ganin za ta kasance a mafita?
To, alhamdulillah ita demokradiya dai shi kamar wanda soya zana ta wato. Abu biyu sun zama wajibi. Na farko shine kasa. Isa kasa ake shinkida demokradiya. Sai da kasa wadda take ga ta kasa ce lalle ta ga hannun mutane sannan ake demokradiya. Na biyu shine al'umma kasa. To yanzu shi din ya kawo magana cewa wato akwai wani abin da suke kira legality da wani legitimacy. Shugaban kasa na Niger in mutum da legitimacy ne suke shugaban kasa wato legitimacy shine halatta in shugaban kasa na Niger bai halatta ba ka buɗe radio ka jiya ko ka dibi wato wannan tashoshi na sada zumunta kai gani da idanunka abunda yake dan saboda abu in bai halatta ba ba Niger bane kawai duka duniya yau duniya ga kamar dan gari guda ne. Kadibi martabar da kasar mu ta samu yau. Yau kasar mu ita ce za ta zamna.
Shekaran jiya
tare da
ba yi da taro ba yazo da
za ta zamna tare da shugaban kasar Amurka da sakatare na majalisar dinkin duniya. Kasar mu za ta zamna ta yi jagorancin committee wanda zai kawo majalisar dinkin duniya duka zai kawo mata gyaran fuska. Wace martaba ta yi wannan? Inda
to yanzu ya
inda shi dan kama kariya ne kamar yadda kai dan adawa kake fadi. Wa zai sashi wannan wuri
baka ganin Abdulmunin
bisa ga
wata kila lokaci yayi da zaku sasanta da su waɗannan ɗan adawa domin a shirye zabe ba tare da wani bangare ya ce ba a yi mishi adalci ba
alhaji ba muke ba ba muke ba wato ba mu da rowa da hakan ne shugaban kasa bayan ya ci mulki ya ce musu su zo kowa da kowa a bar baganan jayayya kowa da kowa ya zo ayi gwamnati kowa ya sa hannun
shi kowa da kowa ya zo a kashe demokradiya
ba mu da wato. Yo menene umfani da demokradiya za ta umfane ku ku koma bayan fage kuna ta kuwa kuna ta kuka kuna ta mugun hata menene umfani wannan demokradiya
yanzu watakila akwai yuwar ku shirya da su su
a dawo ba ruwa muna nema ko gobe in suka canza shawara kuma shawara wadda za wato niyya wadda za su doka su nuna ma ɗan kasar ga su suna son kasa shine suke Muhammad Hidayo gida president Muhammad Hidayo gida in suka yi haka sun nuna suna son kasar ga in ya dawo gida in guntu za a mishi sun nuna suna son
amma idan ya dawo
ba a daga can ba ba ku ma kungiyoyi masu kiyama kasar mu da wasu mutane waɗanda suke cikin duniyan nan babu aikin su sai dillanci
wato anan kamar kana nufi to a matsalar kasar
ne kike ya kasar kasar Niger
Abdulmuni
wato mugunyan bi sunan shi mugunyan suna da haka wannan
wato kana nufi cewa idan ana so a samu matsala shi Hamma Amadu ya dawo gida
Hamma Amadu ya dawo gida
Hamma Amadu ke dai ne yake hana ku
don haka a'a ba shi
bacci ko mi
wato abinda bai hana mu bacci ba
to ku ba ba da baka amsa ko da yake lokacin ya
ba amma kungiyar ku ta siyasa shine shugaban ta
mu ku yarda da cewa Hamma yana ce yana jagora
a ba mu goma
yana za
na
ku ne farki kin
kana bukata
wannan
kana bukata da amsa
wannan ni na ina da amsa ta
to bare ba ka amsa bare ba ka amsa sai mu yi
shiri can ba siyasa yake ba
to bare
can ba ta umfani ni shi
na'am ya abubuwa ya kwatanta cewa idan kuna son a samu matsala kuma ɗan adawa
Hamma Ahmadu ya dawo gida a shirya.
Yo menene matsalar su wai Hamma bai? Magani yace.
Ya samu lafiya yanzu.
Aha. Kai ne ke. Ina zuwa kai ne likitan shi.
Bayan haka
mutuwa mun kai Hamma.
Sai da yazo Abusha. Yayi wani taro.
Yana
bai fanta wannan taron.
Bari amsa ce yake baka.
Nace maka Hamma abin da ya kai shi can Turai. Likitocin da sun ka bashi dama an ka bashi nan an ka bar shi yatta suna tare da su Hamma ya dauka niyyar dawowa mu an adawa ba mu zan mu cewa Hamma ya kamata ka dawo lokacin da ya dauki niyya da shi da wanda dake mai magani suke yanke hukuncin cewa Hamma lalle kana iya zakwa gidan ku kuna da milki kuna kun kama miki
to
menene mutum guda yana can Paris zaman shi Faransa wai ya hana ku barci kasar
bai hana mu barci ba bai hana mu aiki ba amma ku da ya bari nan ne
ku
ne ke ba mu tausayi dan saboda koke-koken da kuke da korafan da kuke kuma ba ku san abin da za ku yi ba bai ba ku hanya ku zartas
kuma
in hina can bai ba ku iko cikakken iko ku zartas
iko
ba amma yana can
to iko muke
a'a cikin ai adawa ka san ita adawa akwai kundi na adawa dan haka ita ma tana nata bangaren iko haka shi in ya ba ku cikakken iko yace duk abubuwan da ke gudana ni shar ku je na saka muku akala ba matsala amma yana rike da akalan ku yana jan ku can kuna zakwa ne kuna muna kuwace kuna muna kuka wannan bai da amfani
to duka nan muka kawo karshen wannan tattaunawar kamar yadda kuka ji wadanda muka tattauna da su akwai Abdul Mumin Gusman tsohon dan majalisar dokoki a karshen jam'iyyar PNDS tarayya sai kuma Bana Ibrahim shugaban matasan kawancan ƴan adawar Nijar da ake kira FDDR a madadin su da Nasiru Tankari da hada mu da sauti ni Yusufu Abdullahi da na jagoranci wannan shirin nake cewa ku kasance lafiya
kuma da lato ga da malamai to kamar yadda muka ce da wannan muka zo ƙarshen wannan muhawara da muka yi kwanaki muna ji a kan siyasar jamhuriyar Niger ni Allah ya kai makon gobe za mu koma Nigeria mu hada ƴan APC da PDP
wanda ya war PDP yana wani bangare daban akwai abin da ya kai shi wannan wurin ba wai don cewa ba a yi bane idan mun bi PDP din mun ga ba sa kyautatawa talakawa ba sa aikin da aka zabe su yi sandan bai za ka dinga tafiya da su eh ni abin yana ban mamaki idan ana magana mutum ya bar gidan iyayensa ya koma wata bangaren da ba san a san shi ba sai ya ce wai shi yanzu wai bai gamsu da abin da ke baban shi ke yi ba akwace fatin aka din saboda kuka aka ba mu karfi duk da haka ba tsore bata kare musu ba mutum da ya fara gida ya gama gida yana ciki yana aiki yana yi abin da ya kamata idan shi bar gidan sai ya ce wani wuri yace wai gida yanzu an ka girma ka balaga ba ka gidan kanka ba
to muna fata za a tsama zuwa wannan shiri da kuma wannan muhara wacce ita ma dai mai zafi ce yanzu muna bankwana da kuma godiya ga su bakin namu Abdul Mumin Usman da Bana Ibrahim da kuma musamman shi wakilin namu Yusuf Abdullahi wanda ya shirya wannan muhara kuma ya jagorance ta can Yamai a madadin su duka ni ne Aliyu Mustafa Sokoto muke fata mun ba ku lafiya
to a gaishe ku jama'a yanzu kuma muka samu wani rahoto da dumudumunsa da ke cewa an samu wani tashin bom a wani masallaci a garin Mubi jihar Adamawa na arewacin gabashin Najeriya sai a biyo mu a shirye-shiryenmu na gaba don jin cikakken bayani yanzu kam ga Sarfilo Hashin Gumal ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice
to Allah ya kyauta a takaice shugaban kasar Zimbabwe Robert Mugabe yayi kunnan kashi da wa'adin da jam'iyyar sa mai mulki ta bashi ne ya sauka daga mulki kafin tsakar ranar jiya Litinin a yau Talata ne ake sa ran majalisar kasar za ta fara yunkurin tsige shi amma yunkurin na iya daukar lokaci mai tsawo da sarkakiya ko kuma ya zamanto bai yi tasiri ba
to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai ku da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumal da ya taya ni rundun hada mana sautin Salamon Abu da injiniyan mu Dar Smith ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai ku da hantsi